Fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kiyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, amma a yau 8 ga watan Maris na shekarar 2021 rana ce ta mata ta duniya, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware.
To Hadiza, yau take babbar rana ga mata kamar kowace shekara. A yau ma mata a faɗin duniya da na birane da na ƙauyuka na gudanar da bikin zagayowar ranar mata ta duniya, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware.
Haka ne Zara, don haka ne ma wakiliyar sashen Hausa Abuja ta tattauna mana da mahimman mata akan wannan babban rana,
kuma ta jiyo mana ra'ayoyin mata akan wannan babban rana. Masu saurare, sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe.
To jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya don jin ra'ayoyin mata akan irin ci gaba kuma ƙalubalen mata a duniya.
Sunana Aishatu Hamza Sahara. Yau ne ranarmu na mata. Ina farin ciki da rana irin mai kama da ta yau. Abinda zan iya faɗa dai kuma in jawo kan hankalin 'yan uwana mata, a yanzu rayuwa ta canja ba kaman da ba. Mace bai kamata ta zauna waje ɗaya ta ce tana jiran miji sai ya mata ba. Ko da ba ta kasuwanci a waje, akwai ƙananan kasuwanci da za mu iya yin shi daga gida, ba wai sai da kuɗi da yawa mutum zai yi business ba. Mazan yanzu ma ba sa son matan da za su zauna a gida wai sai dai su a musu. Su ma mazan suna son mata masu tashi su nema, su rufa mana, mu ma mu rufa musu. Zan jawo hankalin 'yan uwana mata masu zama waje ɗaya. In ba za a fita a nema aiki a waje ba, to akwai ƙananan sana'o'i daga wanda kake zaune, kana zaune daga gida ma za ka iya yi, kuma za ka samu abin da kake nema.
Sunana Jamila Sulaiman, ni ma'aikaciya ce, ma uwa ce. Ina farin ciki zagayowar wannan rana. Alhamdulillah mun samu ci gaba sosai. Mun za a hada da zamanin baya da ba a ba mata dama ba. Yanzu mata sun samu ci gaba sosai da dama, wanda in ka diba na baya-bayan na wanda Ngozi Nkojo, wanda ita ce yanzu shugaban kasuwanci ta duniya gaba daya, to wannan ci gaba ne ga mu ƴaƴa mata, ga mu kuma ni a matsayina na ƴa mace. Ta bangaren kalubale, da akwai kalubale sosai. Na fito daga arewa, na san challenges din arewa. Ni advocate ce, so ai na sani idan ta kusan bangaren asibiti, ta bangaren ilimin mace, bangaren ba ya mace dama, su na san irin abubuwan da muke fuskanta. Amma duk da haka an dan samu ci gaba ta bangaren kai ƴaƴa mata makaranta, barin su yi karatu don su cimma burinsu, barin ta kai ga gaci ka ga me za ta iya. Da akwai wannan karin magana da ake cewa idan ka ilmantar da ƴaƴa mace guda ɗaya ka ilmantar da al'umma, ba karamin magana ba ne ba, saboda ita uwa ce, ita kuma jagora ce, ita kuma mata ce ga wani. So kaga duk wanda aka ce mata ce ga wani, wata rana za ta haihu, za ta haifi ƴaƴanta. To ilimin da ita ta samu shi ne ƴaƴanta za su samu.
Ni sunana Hajiya Zara Sumaila Kawo. Yau ranar mata ne, yau ranar farin cikin mata. mata dai gaskiya ba bar mu a baya ba. To mata dai gaskiya a dinga tsafta da tarbiyyar yara, yan san mu dai da abubuwa da yawa na ban sha'awa. Mu ne gida mata. So da Allah kar a barki a baya, kar ya zama ke ne abun kwatance a mata, ke ne kullun koma baya. Ya kamata mata mu tashi tsaye mu dinga, kuma gashi yanzu fade yayi yawa, ko a yi na abubuwa yana faruwa. Da Allah mata mu dinga duba tarbiyyar yayanmu.
Assalamu alaikum warahmatullahi, sunana Khadija Adam wadda aka fi sani da Mama Hamra daga Jos. Wannan rana ya riske mu ne yadda ake cin zarafi mata, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan abin yana mana ciwo, yana mana zafi, ba ma jin daɗi, yana saka mu kukan bakin ciki. Muna son gwamnati ta ba mu daman ɗaukar doka a hannunmu, yanda idan an kama irinsu sai a danka shi a hannun mata ƴan uwan wanda abin ya faru, don su mai hukuncin da ya dace. Tallafin da gwamnati za ta ba wa mata shine karatu da kuma jari, yanda za su dogara da kansu, kuma iyaye mata su kula da yaransu. Dan Allah shige da fice, dan Allah a kula sosai. Allah ka kare, Allah ka tsare mana zuri'a.
Sunana Farida Usman Abubakar. Yau dai rana ce ta mata, saboda haka ina farin ciki sosai. Hakika yanzu mata su ma sun taso da karfin giwansu, suna dan ayyuka, su samu dai wanda za su ringa rufa makansu asiri, ba sai sun jira ba wai namiji ya zo yana taimakon su. A'a, yanzu dole ita ma ta tashi ne ta nema, ba sai ta jira ana mata ba. Ita ma ta samu ta taimaka mu kaman masu yara da dan sauransu dai. Ni ma dai ina dan nawa ayyukan kaman salon ma haka, dan hadin man shafawa na mata da dai sauransu da ba za a rasa ba, da ne in samu dan taimaka ma kaina da iyaye na da kuma kannena. Saboda haka mata, ina ba ku shawara cewa ku tashi ku nema naku, ku nema naku haƙƙin. A sai kun tsaya namiji yana wulakanta ku ba akan dan canjika da bai fi karfi da bakke ma baki fi karfin ki tashi ki nema da kanki ba.
Assalamu alaikum, sunana Karima Ibrahim daga nan har Kano. Wannan ranar na yi farin ciki sosai da zuwanta a matsayina na mace. Ba wannan kadai bace rana ta mata a duniya, domin kullum ma rana ce ta mata, domin mu mata kullum muna taka muhimmiyar rawa wajen kasuwancinmu, wajen kula da gida, wajen zamantakewa aurenmu, wajen kula da yara kuma duka muna taka muhimmiyar rawa, wajen kula da mai gida ma duka muna taka muhimmiyar rawa. Wato a nan jihar Kano, mata da yawa suna fuskantar kalubale game da zaman takewa aurensu, sai dai Allah ya sa mu dace ka.
Sunana Aisha Abubakar. Gaskiya mu mata muna samun kalubale da yawa, kamar zaki ga kamar kana da yara, idan baka aikin komai zaka ga irin miji sai in yaje ya samu kuna zani kuna hala. Amma yanzu da ci gaba ya samu, zaki ga ina dan business dina ko jage 500 nake samu, zan rufe wani ma hawa wani ma abun kafin ya kawo ni zan. Kamar yanzu irin school fees din yara zan taimaka mishi ya domin yaran mu samu ilimi ingantacce mai amfani, saboda shi ilimi shine jigon yara.
Ya raba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata ya jiran mun dace.
To masu sauraro, ga tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi da Hajiya Halima A. Jabiru, kwamishiniyar kula da harkokin mata da ci gabansu a jihar Nasarawan Najeriya, inda ta yi tsokaci dangane da mahimmancin mata.
Mata dai saninmu ne, duk dan Adam da Allah ya halitta a duniya ta jikin mace ya fito, duk kuma ɗa namiji mace ta bayan ta haife shi ita ta rayar da shi, ta tabbatar da rayuwar shi ya taso yanda ya kamata. Duk ɗa namiji zai taso a matsayin shi na ballagaggen namiji ya aure mace a matsayin ta mata, ita take kulawa mishi da gida, ita ce za ta haifa mishi ƴaƴa wajen tarbiya da kulawa da cikin gida. To amma a gaskiya fi sabilillahi, a yanda Allah ya kare tsara a daraja mace har a rana a ta yau, mata ba su samu wannan ɗaukaka da darajawa ba a duniya. Idan ka duba irin wulakanta mata da ake yi, za ka ga mace a gidan mijinta a cikin wahala, a cikin ƙunshi, a cikin rashin girmama mata, mafi yawa abin da muke gani kenan mu mata. Namiji zai ma mace duka, zai wulakanta ta, ya ji mata ciwo, ba wani abin da kuma zai faru. In mata je gida, iyaye za su ce ta yi hakuri a maida ita. In ka fuskance ta hukuma ne, ba za ka ga an ɗauki wani mataki mai zafi akan wannan miji ba, balle ya zamanto lesson ga wanda yake tunanin in yayi ba zai tsira ba. saboda haka mu mata gaskiya muna cikin wani hali. Maganan fiade ka duba ki gani yanda yaran mu kanana ana hulakanta mana su, ka ga yarinya karama shekara 10, shekara 8, shekara 6, ka ga namiji wanda yayi kaka da ita ba ma kawai ya haife ta ba zai lalata yarinya idan mun magana ya fito an gano hukuma aka kama aka mika ma hukuma. Zaka ga abun mamaki ba zaka taba ji yau ga wani da aka hukunta shi hukuma sun hukunta shi a yanda ya kamata ba. A duk da gwamnatin yanzu wasu jihohi har da jiha na a ciki an mika doka, an yi doka a majalisa, mun kuma sa hannu a rijejeniya da dinkin duniya ta sa hannu, Najeriya tana ciki akan cin zarafin mata idan aka yi ga hukunce-hukunce da ke kansu. Amma ban tsammani an ci nasara ta wannan bangare ba. Ko ta faru an kama an mika ma hukuma, zaka ga cuku-cuku-cuku-cuku kai nan kai can a gagara samun wani matsaya akan lalle ga hukuncin da aka yi ma wanda ya aikata wannan abun. Sai daga baya ma ka ji magana ta mutu, idan ka bi ka bi ka bi ka ga kai din ne kuma wanda kake bi a matsayinka na tsayayyen gwamnati, al'umma na neman su taso da damuwa a kanka, kuma a haka din maganan za ta mutu. Saboda haka dole ne hukumar tsaro da hukumar masu shari'a su taimake mu su kula ai abin da ya dace akan wannan abubuwa. Mata kuma ya kamata a ce gwamnati tun daga na tarayya har zuwa ta jiha ta tsaya yanda ya kamata ta taimaka ma mata wajen tattalin arzikinsu. In aka zo ware kuɗi na budget na kowace state ko ta ko ta tarayya, a ware isasshen kuɗi wanda ya kamata za a bayar wajen taimakon mata, saboda tattalin arziki talauci na mata ya fi kowane bil'adama muni. Tun daga kankara zaka ga mata suna cikin bakin wahala, suna cikin talauci, suna cikin wani mawuyacin hali. Dole ne a tallafa musu wajen yanda za a farfado musu da tattalin arzikinsu, inda kowace mace za ta iya dogare ga kanta. Don idan mace ta zama tana iya dogare ga kanta, za ta taimaki iyali, za ta tarbiyyar da ƴaƴa yanda ya kamata a cikin sukuni, za ta ciyar da ƴaƴarta, za ta ma tabbatar cewa ƴaƴanta especially ƴaƴa mata sun je makaranta. Amma mace in ta tashi abinda ma za ta ciyar da ƴaƴarta babu yafi karfinta. Balle kai tunanin cewa za ta sa ƴaƴa mace har da ƴaƴan mazan ma makar. Kuma mun ce babu son tallace-tallace da ƴaƴanmu ake sa su a kan tituna suna yi. To mace tana zaune ba ta da yau, ba ta da gobe, ba ta da gaba, ba ta da baya, kace kuma ƴaƴanta katta su je talle. Kaga ba mu encouraging ɗinta a matsayin gwamnati inda za ta natsar da ƴaƴanta a gida ta ba su tarbiyya ta kuma tabbatar sun je sun yi karatu na boko da na addini duka, su samu kuma rayuwarsu ya zama ingantacce ba. Saboda haka ne a nawa mu sa hankali ƙwarai wajen ware kuɗi na budget kaso mai tsoka domin a fuffuto a zakulo da programs da yawa na tallafi wanda za a yi ma mata. Ana yi tun daga jihar tarayya har zuwa na jihohi, kamar mu a Nasarawa muna yin programs da yawa na wajen empowering mata, a yi masu training a kuma ba su jari wanda za su yi. Amma tsakani da Allah bai kai ya kawo wanda zai iya a ce reasonable number na mata cewa an taba su ba yanda zai iya wadatar. Ba mun san resources din ne babu, amma idan ana da kyakkyawan niyya akan haka za a iya a yi kokari a yi fiye da abin da ake yi. Kuma idan aka yi haka tabbacece za a samu sukuni a gidajenmu idan mata iyayenmu sun samu sukuni. Mata a fannin shugabanci tabbas idan kika duba yawancin gidajenmu na majalisu sai ka ga mata ba mu nan a wajajen. A wayansu majalisu tsakani da Allah ba mu ƴan majalisa ko ɗaya mace, ko mu namu na Nasarawa sai ba mu da ƴan majalisa ko ɗaya a Nasarawa sai tun. So ɗaya baka taɓa yin mace guda ɗaya har yau ba a ƙara yi. In kin duba ciyamomin da local government sai ki ga yawancin jihohi babu wayansu wurin da ƙyar a samu kansiloli kaɗan, wayansu wuraren a ɗan yi ƙoƙari a ci an samu mace yaman na local government ko guda ɗaya ko biyu, amma mafi yawa ba mu da zuciya momi a matakin local government, ba mu da ƴan majalisa a matakin na dokoki na jiha. Mu ƴan majalisu da muke da su na tarayya tun daga kan matakin da majalisan dattijai har zuwa shi majalisa wakilai na tarayya, kaɗan muke da su. Za ka ga in da ana da guda, misali a ce ana da sanatoci 20, sai ka ga idan wani zaɓe ya zagayo, mamakon a ɗara a ƙara, sai ka ga mun dawo ƙasa, ko a dawo 10 ko a dawo 10-10. Raguwa kullum ake yi, kuma kowa ya sani idan aka ba mace shugabanci, ba shakka ana samun adalci, ana samun ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen daidaitawa. Saboda ne mu mata an san mu da tausayi, mu mata muna sane cewa duk abin da in ya ɓaci kanmu yake dawowa. Saboda me? ƴaƴanmu ne da mazajinmu za su sha wahala. So duk abin da zai ɓaci ya kawo damuwa ga ƴaƴanmu. Mace ba za ta bari ba. Mace ta fi sanin yadda za ta yi tattalin arziki ya zamanto ya amfani mutane. Domin Allah ne ya yi mu haka. Gida yadda yake hannun mace ta kula da gida, ko ta tashi tsaki take da shi a gida, ta san yadda ta sarrafa sakin na yara su ci abinci. Haka kuma idan aka ba mu riko na shugabanci, a koyaushe muna da tausayi, muna da son ganin abu ya tafi daidai yadda ya kamata. So duk yadda aka sa mace, ka lura ka gani, za ka ga lallai komai yana tafiya yadda ya kamata a shugabanci. Mu ba mu ce za mu zo mu kwace shugabanci a hannun mazajenmu, ba mu ce za mu zo mu ce a mazajenmu suna ƙasa da mu ba. Saboda duk mace wanda ta san abin da take yi, ta san miji namiji yana sama da ita, ta san dole ta saurara ma namiji, ta san dole ta girmama ma namiji matsayin da Allah ya bashi. Amma idan an zo fannin shugabanci, taimako muke so mu zo mu haɗa kai da mazan da mu mata, a haɗa kai a ciyar da ƙasa gaba. Ba wai takara ko gaggawa muke yi mu zo mu zama daidai da namiji ba. Ba yanda za a yi mu zama daidai da maza, dole muna ƙasa da su. Kuma wannan ilimi da ake je makarantu a je a yi, yanda mazan sun je sun samu ilimi, haka mata suke samu wannan ilimin. Jarabawa da namiji ya rubuta, irin shi mata ke rubutawa. Ba wani makaranta da za a ce miki jarabawa da aka ba mace daban da namiji saboda gazawanta a matsayinta na mace. To amma menene amfanin makaranta? Me amfanin kwalin? Me amfanin abin da ta samu a wannan makaranta? Ba za a bari ta zo ta yi amfani da shi ba wajen bada nata gudumawa wajen tattalin arziki na ƙasa ba. Saboda haka gaskiya a wannan fanni muna ƙasa can muna kira ga duk wanda yake da ruwa da hannu a ruwa da tsaki na ƙasar nan, su yadda da mu mata, su yi haƙuri su buɗe mana hanya inda mu ma za mu shiga, mu zo mu tallafa mu taimaka musu, mu haɗa kai da su, mu ciyo da ƙasar nan gaba wajen ba da namu gudumawa wajen mulkin ƙasar nan. Idan aka zo maganar mace, me ya kamata za a ma mace, me ya dace za a ma mata? Katarar kuma ba namiji ba mace a wurin, to wace ce ta san menene mata ke buƙata, me ya kamata a yi ma mata? Kai har ƴaƴanmu mazan ma, har mazajenmu mace ma ta fi sanin menene ma buƙatar namiji, me ya buƙatar ɗa? Balle kuma a ce abin da ya shafi mata, misali a je majalisa ba mace, don Allah in aka zo maganar mace, sai ka ga namiji shi zai yi magana ya zantar da hukunci a kai, don Allah ina za a samu nasara? Me ya sani? Me ya sani? Kamar mu a Nasarawa yanzu a assembly ɗinmu, House of Assembly, chairman namu House Committee on Women Affairs namiji ne, duka committee gabaki ɗaya na House Committee on Women Affairs maza ne. Saboda ba mu da mace ko ɗaya a majalisa, mace ta fita ta ne mata ne, mata yi haka ta yi haka ta yi haka a maranin zaɓe, duk yadda saki ƙoƙarinki, duka ga ba yadda an baka dama yadda za ka ci nasara ba, ko da jama'a suna son ka. Mu gaskiya muna roƙo gwamnati na Najeriya ta dubi mata da fuskan adalci, ta mana adalci, ta taimaka zaɓuɓɓuka masu zuwa, a tsaya a duba in ma za a allocating slot ne waɗansu wurare ma mata, wanda za a tsaya a sa ido a tabbatar cewa mata sun samu dama. In an zo zaɓuɓɓuka na local government ne, a ware ko da kowace senatorial zone ne, a ce to wannan zone dole a fitar da mace guda ɗaya, a kuma in an tsaya a kula duk gudumawa da za a iya bata tallafi, a tabbatar an bata saboda ta samu nasara a wannan zaɓe. In an zo kansuloli ne, ina laifi a ce kowane ward a bada umarni ma jam'iyya ta tabbatar ta bada su kansuloli zaɓaɓɓu a kowane ward guda kaza, a kuma sa ido a kuma kula a tabbatar haka ya kasance. In aka yi haka, to za mu samu nasarori, za mu samu canji kan abin da muke gani a yau. In ba haka za a yi ba, to a kullun sai dai mu mata mu zo mu haɗa kuri'a mu bayar mu miƙa, don mata kuri'unsu yake tabbatar da cin zaɓe na kowane ɗan namiji da kika ga yana kan kujera. Wallahi kuri'un mata ne. Matan da ranan da za a ce za a haɗa kai a ce kuri'un mata, za a tattara shi, ba za a bada ba. Sai ko a zo a ce yau ga kirga akwatin mata da akwatin maza a zuba a kuriya a zo a kirga akwatin mata kuriya nawa suka bada ma wannan shugaba da ya kasance ya ci zabe a kuma ga kuriyun da zai fito daga maza ku zaki tabbatar cewa lalle kuriyun mata su suke bada nasarori ga kowane gwamnati dake kasan nan amma abun mamaki idan aka hawo sai kaga ana mana rikon kansa kai na kashi ana duba abinda duk za a yi ma mata ana duba cewa kawai ba wani abu bane ma kawai gashi nan dai kawai dai inda ake kallon abun bai dace ba muna magana da babban murya cewa don Allah don Annabi a sake duba wannan al'amari duk yanda ya kamata a canja tunani a canja yanda ake goyon bayan mata a kuma tabbatar
da ma'aikatar masana'antun kasuwanci da saka hannun jari ta tarayya inda kai mana tsokaci akan yadda za a iya tafiyar da al'amuran mata wajen damawa da su a kowane fanni na rayuwa
to yanzu kuma a ce mun zo yanzu muna 2021 cewa kasashe da yawa ana yanke wa mata duk in ka bari haka kace ya umu maza kawai su ba mu mulkin nan naga alamun baba mu za su yi ba so dole sai an tambaya sai kuma mata sun yi yakin karban wannan abin nan abubuwan makamai saboda haka waɗansu wuraren suna yankewa a ce alal misali kashi 35 a cikin wannan ba mata to yanda idan haka bai yiwu ba dole mata za su bi ta hanyar ko ilimi ko hanyar siyasa yanda za a ce ya kamata a jam'iyya kaza mukamai kaza wanda suka abin nan a bawa mata mu dai yanzu alhamdulillahi abin nan gwamnatin tarayya tsarin ministoci mu bakwai ne kuma shugaban kasa ya ba mu masana'antu masu karfi in ka taimaka wa mace din nan ka taimaka wa al'umma to biyar da al'umma ka duba cikin gidanka in matarka tana da dan wani abin da take za ta yi na hannunta za ta tallafa maka ta tallafa wa yara karatunsu lafiyarsu so haba dole ne ya ce wannan shekarun da aka yi karni na abin na international women's day dole aka ce to a duba sha'anin yanda za a ba mata mukamin yanda za su yi su ma kansu kuma su yi amfani da mukamin su tallafi waɗansu matan da ke biye da su
kun maganganu da dama aka samu kalubale musamman ma idan aka tabo abin da ya shafi mace da mace wani lokaci sai ki gani mu mata ba mu junan mu kwarin gwiwa wajen samun mukamai ko kuma ci gaba a rayuwa shin me kike gani yake janyo haka
ni ba na sani ga ma hadda jahilci saboda idan ko da tsakanin mace da mace ne ba yanda zaka ce kai ka samu ka zo wani matsayi kuma kai kishi ko ka hana wata mace daga baya ta biyo bayan ka so sai ga duk wanda yake da irin wannan ko mata da ke da wannan dabi'ar kawai jahilci ne dan in ta sani cewa ita macen da ta samu ta jawo ta jiki ita ma ta zo ta kai wani mukami ko da karatu ne ta yi ko kuma siyasa ta shiga ko business ta bude za ta taimaka mata saboda ita ma kanta za ta jawo waɗansu mata da ke bayanta saboda ka duk wanda kaga yake irin wannan ɗabi'ar ne a ra'ayina sai ga jahilci ne dan inda ya san amfanin da jawo mata ka jawo wannan wata ta jawo wannan sai ka ga cewa al'umma ta rayu amma irin wannan abubuwan duk jahilci ne
to kina gani akan ilimi yanzu a cikin wannan zamani da muke ciki muna ganin yanda mata suke kokarin ganin cewa sun ilmantar da kansu duk da ma akwai iyayenmu wanda da ba su samu ilimi ba yanzu suna shiga irin ilimin dattijai wanda zaki gani yanzu ana shishiga irin wannan abubuwa kina gani ci gaba ne ya jawo hakan da yasa mata su ma suke so a dama da su ganin kamar misali da take bayar na shugabar kasuwanci ta duniya ita ungozo Joella cewa su ma ana dama da su a fagen da ya shafi duniya da ma wato a ƙasa ma baki daya
eh to dole ne kai abin na neman ilimi saboda yanzu yanda duniya take ba kamar da ba kuma ilimin nan ne kullun nakan ce ka nemi ilimi a ta kowane harshe kaga dama ba wai sai lalle ka koyi ilimi ta hanyar turanci balanta ka ce boko ba ko larabci ne ko hausa ne ka nemi ilimi ka kwarance dan duk yanzu yanda ake ilmantar da mutane a duniya ta kowane harshe kaga dama zaka nemi ilimi kuma neman ilimin nan ya zama wajibi a gare mu, saboda mutanen da ba su da ilimi ko matan da ba su da ilimi za ta wahalan ka koya mata abubuwa ma na kula da kanta na lafiyarta, ko kuma yanda ma za ta kula da yaranta, sai ya zama duk abin nan sai zama mishkila ne, sai ce ko mene matsala. Yawwa, saboda haka dole ne kowa ya nemi ilimin nan. Wanda da ya ilimi ba sai zama to kaman cewa littafi ne gashi nan a rufe. Wanda kuwa ilimin nan kullum yana buɗe littafin nan kana ganin abubuwa kanka zai waye, zaka hangi nesa, zaka san ma meye ake nufi a abubuwan siyasa. In ka ji an ce za a yi kaza za a yi kaza, in aka yi maka wannan alwashin cewa za a yi kaza za a yi kaza, in ba a yi ba, in kana da ilimi za ka duba ka ce a'a ni ko wannan din nan ko wance ta ce mannan za ta yi kaza ba ta yi ba, ko kuma ka je ka duba da kanka ka gani abin nan da aka faɗa yana yiwuwa, in baya yiwuwa ka san ce da za ka yi ka je ka kai ƙaranka ka ce to abin nan fa da ko ce za ku yi bai yi ba, ko kuma ku ga wani abu. Yanzu alal misali abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan, dole wanda yake da ilimi shi ne ya san cewa zai ma neme ku yan jarida, zai nemi da ake ce musu da a gari kamar su masu mashela na gari wanda da ana da su wanda za su zagaya, ko kuma sun ga wani abu na abin nan sun san yadda duba gari yake za su je su faɗa. To rashin ilimin nan sai ya sa mutane a cikin duhu, kuma rashin ilimin shi ne za su samu waɗansu mutane su samu su ra'ayi a kansu, kuma wannan ra'ayin sai wahalan yadda za ka yi ka kankare wannan ra'ayin. Saboda haka dole mu tashi, kuma wannan ma zan tunda kin kawo nan zancen dole mu a arewa mu tashi, ilimin mata da na yara dole mu tashi mu tsaya akai. Kuma yanda nace ilimin nan zai zama tocewa a kowane harshe, daga dama ka je ka yi ilimin nan ka same shi.
Masauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma ga Hajiya Rabi Galadima, tsohuwar daraktan sashen bunƙasa 'ya'ya mata da ke ma'aikatar kula da harkokin mata ta tarayya, inda ta yi tsokaci dangane da ranar mata ta duniya.
Yau 8 ga watan Maris rana ce da aka ware domin mata a duk duniya, kuma mu musamman a nan Afirka, ko particularly a nan Najeriya, al'amura sun taɓarɓare da suka shafi mata da 'ya'ya mata. Musamman in muka duba harkar fyaɗe yanzu da yawa ga mata ga 'ya mata a Najeriya, abu ne mai tayar da hankali, abu ne kuma da ya kamata gwamnati da jama'a da masu mulki su buɗe ido ai ta wayar da kan mutane. Ilimi muhimmin abu ne a duniya, da yawa masu yin waɗannan abubuwan ina ganin suna da rauni kan addinin musulunci. Idan kuwa mutum jahili ne zai ta taɓarɓara abubuwa na ba daidai ba, shi a ganin shi burgewa ne ko yana sanya farantawa kan shi abin da yake sha'awa. Saboda haka abu ne da muka tashi mu iyaye mata mu tsaya mu tabbatar da muna kula da 'ya'yayenmu, ina suka je, ina za su dawo, me suke yi, su waye abokansu, menene suke zuwa su yi, me suke dawowa su yi. Amma abu mafi mahimmanci shine a ilimtar da jama'a, a wayar da kan jama'a bisa wannan annoba da ta zo mana a arewa da Afirka baki daya. Allah ya sa mu dace, Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina. Mataki kuma na biyu da nake son in ja hankalin hukuma da jama'a, wannan abutun da ya kai intaha ya kamata mu tashi da addu'a, kuma gwamnati ta tada ƙaimi akan dukkanin masu irin wannan abu, a samu hukunci mai zafi da za a ringa yawa masu waɗannan laifuffuka. Fatanmu na gari shine ana samun ilimi, ana samun ƙaruwar wayewar kai a duniya baki daya. Allah ya wayar da kanmu, Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce, ni kuma abin da Allah yake. Saboda a dukkanin addinan nan namu na Najeriya, da Musulunci da Christianity, duk abin da Islam ya hana to Christianity ya hana. Allah ya sa mu gane gaskiya, gaskiya ce, ƙarya, ƙarya ce, kuma Allah ya sa gwamnati ta tashi ta dadda tsayawa akan kafafunta, ta tabbatar da cewa an kauda waɗannan masifu in a way of hukunta waɗanda suke wannan abu wanda yake negative aspect ne. Allah ya kawo zaman lafiya, ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu da kwanciyar hankali.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari, da wanda ya daidaita mana sauti ya kuma hada shirin baki ɗayansa, wato Daniel Brown, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.